Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 2 ga watan Agusta na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai.
Amurka ta ce daga ranar 1 ga watan Satumba wannan shekara za ta fara hana 'yan ƙasarta zuwa Koriya ta Arewa. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana daura haƙƙin tabbatar da lafiya da tsaron shugabannin hamayya biyu da 'yan sanda suka kame cikin dare akan shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro. Shugaba Uhuru Kenyatta na ƙasar Kenya ya amfani da kafofin sada zumunta na yanar gizo don bayyana baƙin cikinsa kan kisan gilla da aka yi wa wani babban jami'in hukumar zabe.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bandaga da ake kyautar da zaton 'yan Boko Haram ne sun yi wa wasu yankan rago a garin Midol da ke jihar Adamawa. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce tana nan tana ƙoƙarin ganin ta ceto mutanen da 'yan Boko Haram suka sace kwanan nan. Za kuma ku ji cewa masu sharhi akan lamara sun ce faifan bidiyon da 'yan Boko Haram suka fidda jiya akan yadda suke cin karansu ba babbaka a dajin Sambisa farfaganda ce kawai. Bayan haka kuma muna dauke da shirin himma wanda Ladan Ibrahim a yau ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Amurka ta ce daga ranar 1 ga watan Satumba wannan shekara za ta fara hana 'yan ƙasarta zuwa Koriya ta Arewa. Bayanan da aka bayar a kundin bayanai na gwamnatin tarayyar Amurka din ya nuna cewa an ɗauki matakin ne don kare Amurkawa daga kasadar a kama su aiko musu tsarewa ta dogon lokaci. A halin yanzu kuma manyan jami'an diplomasiyya Amurka sun sanar da shugabannin ƙasar ta Koriya ta Arewa cewa Amurka ba maƙiyarsu ba ce. Amurka na wannan bayanin ne duk da cewa bata janye komai ba a cikin jerin matakan da za ta iya ɗauka na takawa shirin makamai masu linzami da nukiliya da ƙasar take yi birki. A taro da manema labarai, sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce Amurka ba ta neman canjin gwamnati a Koriya ta Arewa, ba ta buƙatar ganin rugujewar gwamnati, ba ta kuma neman a gaggauta haɗewar ƙasashen biyu cikin gaggawa. Sannan kuma Amurka ba wai tana neman wata hujja na tura sojojinta cikin ƙasar ta Koriya ta Arewa ba ne. Tillerson ya ce duk da take-taken tsokana da Koriya ta Arewa ke ɗauka a kan Amurka, Amurka na fatan watan wata rana ƙasashen biyu za su zauna su tattauna hanyoyin samun maslaha a cece-kucen nasu.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana ɗaura haƙƙin tabbatar da lafiya da tsaron shugabannin hamayya biyu da 'yan sanda suka kame cikin dare akan shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro. A wata sanarwa da ya fitar a daren jiya Talata, shugaban na Amurka ya yi Allah wadai da matakan da gwamnatin kama karya ta Maduro take ɗauka. Sanarwar ta ci gaba da cewa Lopez da Ledesma fursunonin siyasa ne da gwamnatin ƙasar take tsare da su ba bisa ƙa'ida ba. Faifan bidiyon da aka nuna a dandalin Twitter ya nuna jami'an tsaron Venezuela suna jan shugabannin hamayyar biyu, wato Leopold Lopez da Antonio Ledesma, a gidajensu, aka kuma sanya su cikin motoci. Dama dai jagabannin adawar biyu an san su, wato suna ƙarƙashin ɗaurin talala kan wasu laifuffuka da ake tuhumarsu. Babbar kotun Venezuela ta ce wasu bayanan sirri sun nuna alamun cewa Lopez da Ledesma na shirin arcewa su bar ƙasar. Haka kuma kotun ta ce sun saba yarjejeniyar ɗaurin talala da ake masu ta hanyar yin kamfen ɗin siyasa da kuma yin magana da kafafen yaɗa labarai, inda suke ƙara ƙarfafa gwiwar al'umma da su yi wa gwamnatin Maduro zanga-zanga.
Shugaba Uhuru Kenyatta na ƙasar Kenya ya yi amfani da kafofin sada zumunta na yanar gizo don bayyana baƙin cikinsa kan kisan gillar da aka yi wa wani babban jami'in hukumar zabe. gabanin zaben kasar da za a yi a makon gobe. Shugaba Uhuru ya yi amfani da dandalin Facebook da Twitter ya yi kira da a tabbatar da cewa binciken kisan da aka yi wa Christopher Sando ya ci gaba cikin tsanaki ba tare da wani cikas ba. A daidai lokacin da tarin mutane ke ta kwarara zuwa ofishin hukumar zaben da ke tsakiyar birnin Nairobi suna neman ganin an yi adalci. Musando wanda kafin mutuwarsa shine jagoran bangaren na'urorin computer a hukumar zaben kasar ya yi kokarin tabbatarwa ƴan kasar cewa ba za a yi aringizo ko katsalanda a sakamakon zaben ba. Ranar Litinin ne aka ga gawarsa bayan da ya bace ta ranar Juma'a. Shugabannin hukumar zaben kasar sun ce sai da aka gallaza Musando ukuba sosai kafin a kashe shi. Wannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
Wani sabon rahoton cibiyar kare ƴancin bil'adama ta Human Rights Watch ya zargi shugabanni tara na jam'iyyar siyasar Sudan ta Kudu da ke rigima da junansu da laifukan keta haƙƙin bil'adama da kuma ma watakila har da aikata laifukan yaƙi a cikin shekarun 2016 da 2017. Rahoton ya nema a ɗauki matakan horaswa akan dukkan shugabannin tara, ciki har da shugaban kasar Salva Kiir da tsohon mataimakin shugaban kasa na farko Riek Machar da kuma tsohon babban hafsan soja Paul Malong. Wata jami'ar hukumar Human Rights Watch sashen Afirka, Jehan Henry, ta ce binciken da hukumar ta gudanar ya nuna cewa an samu shugabannin da aikata laifukan cin zarafi a fadin kasar baki daya. Haka kuma hukumar Human Rights Watch ta bayar da shawarar cewa su ma mutane irin su Lieutenant General Ball Accord na wato da General Johnson Olanoy, commandant da ake zargi da amfani da shigar da kananan yara aikin soja a yankin Nile, ya kamata a dauki matakan horo akan su. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta dade tana nema a saka takunkumin makamai akan Sudan ta Kudu da kuma shugabannin gwamnati da na 'yan adawa. Yanzu haka akwai sunayen mutane shida na kasar a jerin sunayen mutanen da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kakabawa takunkumi, wadda ta hada da haramta tafiye-tafiye da harkokin kuɗaɗe.
Daga ƙarshe, rundunar sojojin ƙungiyar tsaro ta NATO ta tabbatar da cewa harin da aka kaiwa wani ayarin mayakansu a yau Laraba ya yi sanadiyar asarar rayuka. Wata sanarwa ta fito daga hedikwatar kungiyar tsaron da ke Kabul ta ce hukumar sojan na neman ƙarin bayani cikin gaggawa, wanda bayanan ne za su fitar da ƙarin bayani. Sanarwar da jami'an gwamnatin yankin suka fitar ta ce sojan na tafiya ne tare da sojojin ƙasashen waje zuwa filin saukar jiragen sama, inda suka ratsa ta birnin Kandahar lokacin da ɗan ƙunar baƙin wake ya afka musu. Ta kuma ce fashewar ta lalata ɗaya daga cikin motocin sojan, amma bata bayyana babu wani ƙarin bayani. Shaidun gani da ido da mazauna yankin da abin ya faru sun faɗi cewa fashewar mai ƙarfin gaske ta kashe da kuma raunata mutane, amma nan take ba a iya sanin yawan mutanen da abin ya shafa ba. An kuma tabbatar da cewa akwai fararen hula a yankin da aka kai wa wakilan na NATO harin. Ƙungiyar Taliban ta fito ta ɗauki alhakin harin na Kandahar, yankin da aka sani mahaifiyar 'yan ta'adda.
To, labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A daren jiya Talata ne wasu 'yan bindiga da suka yi shigar burtu suka kai hari a garin Midol da ke kusa da garin Madagali a jihar Adamawa, inda suka yi wa wasu yankan rago, suka kuma ƙona wasu gidaje, wasu kuma suka jakkata. Ibrahim Abdulaziz na da ƙarin bayani.
Wani mazaunin garin ya ce da dare ne ma 'yan ta'addan suka shiga, inda suka kama yankan mutane tare da harbi da bindiga babu kwakkautawa, kafin daga bisani suka kone gidaje da kuma shaguna.
Wala yaran ne sun shiga da dare sun zo sun ta yankan mutane yankan rago, suka yi mutane guda bakwai.
Mutane bakwai suka yanka yankan rago?
Sun bi gida-gida suka yanka.
Babu jami'in tsaro ne a wuraren?
Ba jami'in tsaro a Middle. Sai dai kamar daga bakin hanya, kamar ya jiga da akwai jami'in tsaro, ban san kwata ina suka wuce suka je Middle nan ba. Amma cikin asalin Middle ka ba jami'in tsaro. Sai dai 'yan banga haka.
Kamar yanzu ku al'ummomin wannan yanki wani hali kuke ciki?
Yanzu ka mutane masu ta fita kawai, sun fita wayan sun yi madagal wayan sun ta gulag, yanzu ana ta fita.
Ko da ke kawo yanzu hukumomin tsaro ba su yi ƙarin haske ba tukunna, to amma shugaban ƙaramar hukumar Madagalin Yusuf Muhammad ya ko tabbatar da faruwar wannan lamari.
Yusuf ya take mai tajiya kuma mutane sun rasa rayuka. To duka wannan abu al'amari yana bani mamaki. Akwai jami'an tsaro a harshen bula, akwai sojoji, waya haka akwai maharba mu wanda suke wannan yanki.
Shi ma dan majalisar wakile mai wakilta mazabar Michika da madagali Mr. Adamu Kamale ya ko bai na tashin hankalin da suke ciki ma a yanzu.
Mura sa mutane bakwai a Mildo kuma wannan abun yajima bai taba faru haka ba. Muna gani dai kamar yadda muke koke-koke kullum ya kamata a ce gwamnati ta tashi akan abubuwan da yake faruwa domin yanzu karuwa yake yi ba raguwa yake kamar yadda ake fada ba. Kuma yana da kyau a tashi a karfafa yanda sojoji za su dada kokori akan abubuwan da yake faruwa. In ka lura a kwana nan a kashe shi Bukar Jimeta wanda kuma daya daga cikin maharba wanda suka tambaka mana sosai akan taro na kasan madagali. Muna gani idan gwamnati su tashi a tura sojoji kuma a samu maharba a sake kakara a kara karfi muna gani abu zai sauke. Amma yanzu nan mutane mu suna kwana ba barci kuma ka ga damuna ne yanzu. Damuna kuma akwai wahala. Wasu wajejen ma a yanzu haka nan mutane ba su iya iso gonakin su ba. Yanzu haka da wani abun ya faru na san mutane da yawa za su fara bare madagali.
Kawai yanzu to ne ma gwamnatin jihar Adamawa ta saba layar taimakawa waɗanda suka jikkata sanadiyar wannan hari. Ahmad Sajo da ke zama kwamishinan yaɗa labaran jihar ya ko bayyana cewa sojoji da kuma 'yan sa-kai na maharba sun samu kai ɗauki tare da kashe ɗaya daga cikin 'yan ta'addan.
Sun yi ɓarna, sun yi kisa, sun jiwa mutane ciwo, sun kuma kona gidaje. Amma daga baya dai da jami'an tsaron Najeriya da maharba sun fatattake su har ma sun kashe mutum ɗaya a cikin su. Kokari da muke yi da duk wanda suka jikkata za mu tabbatar cewa ba su samu kansu cikin tagayyara sosai ba.
Wannan sabon harin dai na ko zuwa ne yayin da muke kammala wani taron sanin makaman aiki ga askarawan Najeriya a Yola. Batun da masala ke ganin fa akwai buƙatar hada hannu. Ibrahim Abdullah Aziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Gwamnatin Najeriya ta ce ta kudura aniyar ceto malaman jami'ar Maiduguri da ke hannun 'yan Boko Haram yanzu haka. Muƙaddashin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo shi ne ya faɗi hakan a garin Argungu da ke jihar Kebbi. Ga ƙarin bayani daga Murtala Faruk Sanyenna.
Da yake zantawa da manema labarai jim kaɗan bayan ƙaddamar da babban kamfanin sarrafa shinkafa a garin Argungu ta jihar Kebbi, muƙaddashin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo ya ce gwamnati tana nan tana shirin ganin an ceto rayukan mutanen da ke hannun 'yan ƙungiyar ta Boko Haram da aka kama su sa'ad da suke binciken albarkatun mai a jihar Borno.
These are men who have laid down their lives, who have put their lives on the line for our nation.
Ya ce waɗannan mutanen sun sadaukar da rayukansu domin yi wa ƙasa aiki. Don haka tsaro da kuma lafiyar su haƙƙi ne na gwamnati kuma shine babban abin muhimmi da ta sa a gaba kuma za ta tabbatar da haka. Rahotanni dai sun bayyana cewa a ranar Talata ta makon jiya 'yan ƙungiyar Boko Haram sun yi kwanton ɓauna wa wani ayarin masu binciken man fetur daga jami'ar Maiduguri tare da kamfanin mai na Najeriya NNPC a jihar ta Borno. Duk da yake da farko rundunar sojin Najeriya ta ce ta kubutar da waɗanda aka kama a wannan harin, to amma kuma ta janye labarin daga baya bayan bayyanar wani faifan bidiyo da ake zaton ƙungiyar ta Boko Haram ce ta fitar da shi a kafafen yaɗa labarai na intanet. Hoton bidiyon ya nuna mutane uku da suka bayyana sunayensu da Dr. Solomon Yusuf da Yusuf Ibrahim da kuma Haruna duk daga jami'ar ta Maiduguri, inda suke kira ga gwamnatin tarayya da ta ceto su daga hannun 'yan ƙungiyar ta hanyar biyan buƙatu da kuma sharuɗɗan da suka gindaya.
Sunana Dr. Solomon N. Yusuf, ni lecturer ne a University of Maiduguri, Department of Geology. Muna aikin haɗin gwiwa ne tsakanin University of Maiduguri da NNPC kamfanin mai na Najeriya. Mun fito aikin binciken mai a sashen Magumeri na Chad Basin ranar 25 ga watan July. Muka haɗu da runduman Khalifa, yanzu haka muna hannu.
Na tambayi muƙaddashin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo ko za su biya buƙatun 'yan ƙungiyar ta Boko Haram domin ceto mutanen.
What we are committed to doing is ensuring that these persons who have been health are returned. In the same way that we've ensured to the extent that is possible that all of those who have been abducted.
Yace abinda muka kudura niyyar yi shine tabbatar da ceto mutanen ko ta halin kaka kamar yadda muka ceto wasu a can baya. Zamu tabbatar da cewa ba su kadai ba duk wanda ke hannun ƴan kungiyar Boko Haram sun dawo gida lafiya. Wannan ne kudurin gwamnati ballantana ma su da lamarin ya ritsa da su a daidai lokacin da suke wa kasar su hidima. Rahotanni sun bayyana cewa harin na kwantum bauna akan jami'an da ƴan rakiyar su yayi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 16 da kama wasu yayin da har kawo yanzu ba a san inda wasu suke ba. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Madalla gaida Murtala Faruk Sanyinna. Har yanzu dai akan batun tsaro, kwararru a Najeriya sun fara sharhi akan sabon faifan bidiyon da ƴan kungiyar Boko Haram suka saki jiya, inda kungiyar ta nuna cewa har yanzu suna nan a dajin Sanfisa Daram. Yawancin masu sharhin sun nuna cewa farfaganda ce kawai ta ƴan bindigar. Wakilin sashen Hausa Hassan Maina kaina ya aika mana da wannan rahoton daga Abuja.
Muna tura sako zuwa ga duk duniya. Wannan sakon ne wannan da yanayin mu da ina gani ba wanda zai ce muna cikin inuwa. Kuma alhamdulillah mun gode wa Allah. Muna hirasa mana muna gadin daular.
Wani komandan mayakan Boko Haram kenan da ya bayyana cikin wani sabon faifan video da ciki aka gansu suna gudanar da harkokin rayuwa ne da kullum a wani bangare da suka kira dajin Sanbisa. An dai ga harkokin rayuwa na gudana cikin bidiyon ga masu hada-hadar kasuwanci, ga gidan biredi da mamai toyo waina da balangu da dai sauran al'amura na yau da kullum. A cewar shugaban hukumar Raya Arewa maso gabashin Najeriya, Dr. Hussaini Hassan, wannan faifan bidiyo ka iya zama farfaganda.
Duk wani yaki wanda zaka same shi akwai propaganda a ciki. Ana iya programming wannan abin ma musamman domin ayi propaganda da shi. In ba haka ba ai za a iya cewa ba a dagargaza su ba. In kuma ba a dagargaza su ba halaharan su na da wanda suke kwace garuruwa su kwace jama'a su yi launa da su din da ya wuce wannan burbudi da muke gani.
Eh amma doctor ashe wannan sabon faifan bidiyon sun nuna gashi gari ne da kasuwa ana cin kasuwa wanda suke tabbatar da cewa kamar har yanzu suna nan a cikin dajin Sanbisa din.
To zamu iya cewa wannan abun propaganda ne.
A gefe daya kuma Malam Kabiru Dallaje Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello na ganin in an bi tabarawo to yana da kyau a bi ta mabi sawu.
Kuma bangaren gwamnati akwai kuskuren da suka yi. Akwai lokacin da ake maganan cewa wai technically ban san me wannan yake nufi ba. Cewa an kauda Boko Haram. To amma ba a maganan cewa ka kauda ainihin abokin gabanka in ba tare da kaga ka kama shugaban sako ka kashe su ba. Baka kashe shugabannin waɗannan mutanen ba. Sannan ba wasu manyan komandoji da kama. Sannan gwamnati ta ce ai ta ci yakin Boko Haram. Kaga wannan kaman
a cikin hirar da ne da shi a ƴan baya-bayan nan kakakin hedkwatar tsaron Najeriya Manjo General John Enenche yace ai kaffa-kaffa da ire-iren waɗannan fayafayen bidiyo da ƴan Boko Haram ke sakewa.
Be very careful of the social media propaganda weapon.
Yana da kyau a yi taka tsantsan da irin kafan yanar gizo din nan. Wasu hanyoyi ne na farfaganda kawai kuma dama wannan shine aikin ƴan ta'adda. Ina tabbatarwa jama'a cewa ba nan ba da bata lokaci ba za a ga aiki da cikawa.
And I want to assure you the general public that in less than no time you see better results.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina kaina, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 11:18. A shirinmu na daren yau za mu so mu ji daga gare ku shin wace irin gudunmuwa jama'a za su bada wajen shawo kan matsalar hadarurruka da ake yawan yi akan titunan Najeriya kuma rayuka da yawa na salwanta. Sai mun ji daga gare ku. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma sauraro ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muka saba tattaunawa da dan da ba Amurkawa ba suka shigo Amurka daga wasu sassan duniya daban-daban domin zuwa nan saboda neman abin zaman gari. Yau shirin yake cibis ne da wani dan Najeriya amma mazauni Birtaniya wanda ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa daga Birtaniya. Don haka bari mu bar bakon namu ya gabatar da kansa da kansa.
Amma a Birtaniya ma a ina?
A Scotland.
To masu sauraro za su ka gabatar da kanka da kanka.
Sunana Kamaluddin Kabir kuma ni dalibin degree kenan.
Degree na uku ko?
Eh degree na uku a wata makaranta da ake kira University of Aberdeen a Nandan D, Scotland.
To yaushe ka je wannan makaranta?
Ta, na fara karatuna a Satumba 2014 kenan, that is September 2014.
Tun shekara ta 2014 ka fara wannan degree din koko a lokacin ne ka je ainihin kasar ka je Ingila? Kaje Burtaniya?
Na fara na je Burtaniya tun watan December 2012.
Ya wurin shekaru biyar kenan kana wannan
kasa shekara biyar kenan insha Allah
tulka shi Kamal shi da yake ne koko da iyalin sa ya tayi
to farkon dai zamani sai farkon tahiya ta dai ni kadai ne amma daga baya sai kasance na tafi da iyali da nayi aure na tayi da iyali
kayan kaje Ingila karatu a Najeriya me kake wace aiki wace sana'a kake ko kuma wani irin aiki kake
to ina aiki ne da jami'ar Umar Musa Yar Adua dake Katsina
a matsayin
malami a fannin ilimin kananan halittu wato ko microbiology kenan
to harkan kimiyya kenan
harkan kimiyya da fasaha
kwarai da gaske to tafiyar farko ta yi dadi kenan tunda bayan ka je kuma ka sake komawa me ya burge ka kowanne dadi ka ji har ya sa ka sake komawa maimakon tunda ka yi degree na biyu a nan ka nemi wata kasa ka je ko kuma ka koma wata jami'a kila a ce ka yi a cikin Najeriya ko ba irin course din da zaka yi ko kake yi a halin yanzu a wata jami'a a Najeriya
to gaskiya akwai shi to amma irin kaman yanayin ilimin da zaka samu wato kawo na quality din shi kenan da kuma irin abubuwan da ya kamata ka sani kaman misali wanda za su taimaka ma dalibai to zaka hi samun sanin kaman sababbin abubuwa da ake da su da suke evolving misali new knowledge da sauransu haka
abubuwa su ne na saba da zamani
nan kuma zaka yi amfani da shi wanda kake ganin kamar misali zaka iya using din shi ka kai shi a kasarku a taimaka dan taimaka wurin a cigaba
to kana jin kai daya kana iya kawo sauyin da ake bukata musamman a cikin jami'ar da kake
gaskiya wannan bai yiwuwa amma kuma ina tunanin kaman akwai mutane da dama da su ma sukan samu irin wannan dama ta hita karatu kanan kuma ina ganin kaman akwai abubuwa wanda mu kanmu muna tunanin in mun koma gida ya kamata a riƙa yi taron ƙara mu juna sani a cikin makaranta haka wanda dama yanzu har ma su riga suna nan suna fara yi wanda wannan zai iya taimakawa kai zaka riƙa faɗan irin abubuwan da kai wanda going to do kan gani wanda zai samu ma mu taimaka wurin gyara
koyo daban da wanda
kai misali ka rika ganin dalibi kamar a matsayin customer ɗinka haka kuma kai ka rika ganin kanka kamar mai sayarwa to dan saboda in babu dalibin kai kanka
babu kai
to saboda haka
daman kai mu je can ga wannan bayani daman abin nake so in ce maka a gida dai kai digirin ka na farko
can ne digiri na
kai na biyu a Ingila yanzu kuma ka sake koma to na uku a digirin ka na farko da digirin ka na biyu ya kai karatu a Najeriya da karatu a Burtaniya
to masha Allah gaskiya
mu fara da zubi da tsarin karatu
to
ka mu kai ga dangantaka tsakanin malami da dalibi
to zubi da tsari gaskiya yanayin ya bambanta ne kaman sai in ce maka a Najeriya ni nayi dividing kaman a yanda ni nake gani nayi dividing abun kaman into kaman biyu haka
ka raba
abun gida biyu akwai yanayi da mutum zai shiga wanda na halin rayuwa ne kaman misali kaman mutum babu wuta da zaka karatu kaman kuma babu internet din da zaka yi sacin kai diba misali wasu abubuwa ka karanta da kuma irin kaman an fara lecture kaman misali sai dai wani ya zanna a ƙasa da sauransu duk irin wannan hali ne abubuwa ne wanda mu muke experiencing a gida Najeriya wanda dole ne
ake samu ire-iren su a Najeriya
yawa ai affecting din kaman
wato ya shafi karatu
to idan ku dalibi da tunanin shi to idan kuma ka koma a Burtaniya duk wannan abubuwan an dauke su sai kaga kana da internet a gidanka kana da ita a makaranta komi library ne akwai shi kannan kana maganan wurin zama zaka ga kuno ne a aji
kash ga Kamal ya koro bayani amma kuma lokaci ya daga mana hannu. Masauri, a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu Ahmadu bakon namu Kamaluddin Kabir da kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin. Ni Iladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin iko Allah.
To madalla a gaida Ladan Ibrahim a yawa. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Usaini Dangote. Kace salam murya Amurka. Tabbas umarnin da mukaddashin shugaban Najeriya Yemi Osibon ya bayar wa manyan sojojin Najeriya da su tare zuwa birnin Maiduguri har sai komai ya daidaita, wannan yayi daidai ganin yadda kwanan nan ƴan kungiyar Boko Haram suka dawo da kai harhare da fatar tarewar tasu za ta kawo saukin lamura. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne mutawakil Gambodoko, dalibi a kwalejin Gumel. Kace salam VOA Hausa. Hakika satar da waɗansu ɓata gari suka tafka a gidan tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan da ke Abuja wata babba alama ce da ke nuna irin taɓaɓɓarewar da tsaro ya yi a ƙasar. Don haka ya kamata jami'an tsaron su ƙara tashi tsaye wajen yaƙi da ɓata gari a faɗin ƙasar. Kai ma Salisu Isa Fanama, cewa kai hakika tafka sata da maƙudan kuɗaɗen da ake zargin wasu jami'an 'yan sanda su uku da aikawa a gidan tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan sam bai zo mana da mamaki ba. Idan aka yi la'akari da rashin tantance mutane da rundunar 'yan sanda ke yi kafin ta ɗauki jami'anta, don haka wannan sata akwai lauje cikin naɗi, kuma ba shi ke hana EFCC binciken Goodluck Jonathan ba. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Bashir Dirin Daji. Kace hakika matakin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ɗauka na faɗakar da al'ummar ƙasar amfanin shayar da nonon uwa domin rage mace-macen ƙananan yara daga sabbin haihuwa zuwa shekaru 5 a duniya ya yi daidai. Ra'ayi na gaba ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Muhammad Sule garin Rijiya da Usman Shu'aibu Findiga angon Nasiba. Kuka ce hakika yanzu lokaci yayi da ya kamata gwamnatin Najeriya ta tashi tsaye domin kawo ƙarshen ƙungiyoyin 'yan ta'addan Niger Delta da kuma Boko Haram. Ganin yadda waɗannan ƙungiyoyi suka ɗauki salon kassar harkokin ilimi da na tattalin arzikin ƙasar baki ɗaya. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Sani Shaga Ƙofar Ƙaura Katsina. Kace assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika muna Allah wadai da wasu matasan yankin Ibo dangane da ɗaukar matakin ƙauracewa Najeriya da suka yi, inda suka bayyana.
Kuma da Allah, kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Madalla ta kaici, Amurka ta ce daga ran 1 ga watan Satumba wannan shekara za ta fara hana 'yan ƙasar ta zuwa Koriya ta Arewa. Bayanin da aka bayar a kundin bayanai na gwamnatin tarayya Amurka din ya nuna cewa an ɗauki matakin ne don kare Amurkawa daga kasarar da a kama su ko a yi musu ɗaurin mai dogon lokaci. A halin yanzu kuma manyan jami'an diplomasiyyar Amurka sun sanar da shugabannin ƙasar ta Koriya ta Arewa cewa Amurka ba makiyarsu ba ce. Amurka na nan bayani ne duk da cewa ba ta janye komai ba a jerin matakai da za ta iya ɗauka na takawa shirin makamai masu linzami da na nukiliya birki. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana ɗaura haƙƙin tabbatar da lafiya da tsaron shugabannin hamayya biyu da 'yan sanda suka kame a cikin dare akan shugaban ƙasar Venezuela. A wata sanarwa da ya fitar a daren jiya Talata, shugaban na Amurka ya Allah wadai da matakan da gwamnatin kama karya ta Maduro take ɗauka. Sanarwar ta ci gaba da cewa Lopez da Ledesma fursunonin siyasa ne da gwamnatin ƙasar take tsare da su ba bisa ƙa'ida ba. Shugaba Uhuru Kenyatta na ƙasar Kenya ya amfani da kafofin sada zumunta na yanar gizo don bayyana baƙin cikinsa kan kisan gillar da aka yi wa wani babban jami'in zaben ƙasar. Shugaba Uhuru Kenyatta ya yi amfani da dandalin Facebook da Twitter ya yi wannan kira.
To masu saurare, a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyan mu Mr. Curtis, ni Maryam Dauda ke cewa sai an jima ku. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.